أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى sake kasancewa cikin wannan maktaba ta mu mai tarin albarka, maktabatu darul ilmi, wanda ke wannan unguwa ta Manawaci a nan fadar jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa domin tattaunawa akan maudu'in da aka sanarwa al'umma za mu tattauna a kansa a yau insha Allah, shine kokkomawa ga Allah a lokacin musiba. Wannan shine taken tattaunawar. Muna roƙon Allah ta'ala ya bamu dace, ya bamu ikon faɗar daidai da tsayuwa akan daidai da aiwatar da daidai, kuma Allah ya taimake mu wajen kaucewa kuskure, ƙaulan wa amala. Yau muna yinin Asabar, daren Lahadi, wanda yau ɗin nan yayi daidai da 22 ga watan Rajab, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina shekara 1445. Hakan ya yi daidai da 3 ga watan 2 na miladiya 2024. Barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mu ta darul ilmi domin tattaunawa bisa wannan maudu'i da aka sanar a wannan maktaba. Dama mu kusan a ce muna cikin ta a kodayaushe, don dukkan ranar Litinin lokaci irin wannan munana Allah ta'ala ya bani jagora. To wannan tattaunawa ce ta musamman, yasa aka yada sanarwar har wa'ansu daga cikin wanda suke nesa ma suka samu halarta domin a tattaunawa wadda za ta amfani mu gaba daya. Allah ta'ala ya bani jagora. Abu na biyu, dama mun saba diran darasin mu na ranar Litinin sai bayan sallar magharib, sannan muke farawa. Wani lokacin ma a gida nake sallar magharib ba gaskiya a galib, saboda kaɗan jinkirin da aka samu sabo da ranar Litinin ne ta kawo wannan. Saboda ka wannan shine, in ba da ɗan uzuri wannan shine uzuri insha Allah. Allah ta'ala ya mana jagora. Kamar yadda muka sani, duk cibiya ta yaɗa ilimi irin wannan, iya daga cikin aikinta ta dinga sabunta nasihu da faɗakarwa ga al'umma, a dinga sabuntawa daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci. Duk da ana durus na littafai, to amma irin wannan mahaɗa wanda za a kira abin da sunan lecture ko muhadara, to dukkan wani guda ya bunƙasa da ilimi, to babu shakka da irin wannan ya bunƙasa. Dan har masu hikima suna cewa a haɗuwa irin wannan za a faɗa ma abin da in karatu kake za ka daɗe baka je kansa ba, ba tare da shi mai faɗar ya yi wani shiri ko tare jin haka ba, sai dan albarkar haɗuwar da aka yi. Sai Allah ya kawo taufiki, sai Allah ya kawo dace wanda kalmomin gaba ɗaya za su amfani al'umma. Allah ta laye mana jagora. Komawa ga Allah a lokacin musiba, babu shakka wannan unwani ya yi daidai da wannan lokacin. Duk ɗan adam a yau, wani mai hikima ma yake cewa har ɗan ciki wanda bai fito duniya ba ya san irin jarabawa da yake cikinta a yau, domin ya ce wani lokacin uwar ba ta koshi ba, ko ba gaskiya ba ne? Kun ga shi ma musiba ta shafe shi kenan, bai faɗo duniya ba, amma uwar za ta wuni da yunwa, wannan yunwa za ta shafe shi. Zai tabbatar da kan cewa a wannan yanayi ana cikin wani yanayi mara daɗi wanda yake da ƙunci na rayuwa cikin shi. To wannan abu ne a fili a gun kowa, ma'ruf lanal jami, dukkan mu san wannan, hatta wanda ba shi da hankali to ya san irin yanayin da yake ciki a yau na ƙuncin rayuwa. Sannan kuma tunda mun yadda mun gamsu muna rayuwa, a wannan lokacin to me mafita mafita surutai zamu ci gaba da yi da zama akan temple a bakin titi da zage zage ka zage wannan ka zage wancan ka ce wancan ne ya jawo duk wannan ba mafita bace to insha Allah cikin tattaunawar zamu je mafita daga Allah ko mafita daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko dai mu sani dukkan mu'mini ya kwana da shirin cewa Allah da jarabe shi kuma wannan jarabawar ba wai sai ta inda kake zato bane ba sai ta inda kake tsammani bane ta inda shi Allah ya so ta inda kuma shi Allah ya ga dama ya jarrabe ka sannan zai jarabe ka ba yanda za a yi a matsayin ka nan mai imani mu'mini a ce ka kubuta daga jarrabawan Allah ba zai yi ba to wannan ya zama shine abinda zai fara zama a zuciyar kowa duk yanayin da ka tsanci kanka a ciki a yau da jiya da gobe in Allah ya kai mu goben to mu tabbatar da kanka da mu rubutaccen abu ne daga Allah kokarinka kokarin mai kokari bai fi da hikimin wannan yanayin kuma ibadar juriya da hakuri da kame baki da kauda kai to irin wannan ibadar kuma Allah yake so a yi masa a wannan lokacin kusan akwai nau'o'in ibada da Allah zai so bayan sa su yi masa a mabambanta lokuta kamar yadda ake sallar kiswewan wata da rana to idan rana ta kiswe ko wata ya kiswe to irin wannan ibadar Allah yake so a masa haka nan idan sama ta rike ruwa fari ya zo ba ruwan sama to irin wannan ibadar ta afaro a fita roƙon ruwa irin wannan ibadar Allah yake sa masa lokacin idan an kammala Ramadan rana 1 ga Shawwal za a fita ayi Idi to irin wannan ibadar Allah yake so aiwa wannan lokacin idan 10 ga Zulhijja yayi tun musulman duniya nan ma za su fita a je ayi Idi wanda Allah ya hore ma wa yayinka lafiya to shi ma irin wannan ibadar Allah yake so aiwa wannan lokacin akwai mabambantan lokuta da mabambantan yanayi wanda Allah yake san wata ibada ke bantacciya a wannan lokaci kuma ibadar da ubangiji yake buƙatar mu a wannan lokacin shine hakuri da kame baki Allah wannan ibadar yake so ga mu'mine sussufatu da ita mu hakura mu fawwalawa Allah al'amuran mu sannan mu ji a jikin mu da zukatan mu cewa Allah yana san rubi mata da mu to wannan shine mafita ta farko da kuma abin da ya kamata kowa ya shimfiɗa wa zuciyarsa hakuri wata rana da akwai wata rana babu wani lokacin ka fita ma baka samu ba wani lokacin ka samu ma bai ishe ka ba to irin wannan damuwar ka jure ka haɗe irin da Allah ke so ka yi domin kuma Allah ya girmama ladanka ana fahimta mu sani tsoron Allah ya 'yan uwa shine ya kamata ya zama mai jagora domin Allah ta'ala ya ce in dai ka ji tsoronsa a kowane yanayi shi kuma Allah zai baka mafita wa man yattaqillah yaj'al lahu makharaja duk yanayin da ka shiga na kuncin rayuwa ne na jinya ne na fitina ne na jarrabawa ne na waye na waye abinda ake so ya zama sakiyarin ka na rike wani ne daga wako kuma ta kawahi ne imtisalil awamiri wa tinabi nawahi siffantuwa da umarnin Allah da kuma hannuwa cikin abin da ubangiji ya hada ubangiji yana son hakuri yana son yafiya yana son kauda kai yana son kyautatawa to irin wannan shine takawa ya zama to duk kuncin rayuwa duk matsi ba za ka fita da control ba harshenka ba zai furta abin da Allah bai yi da shi ba haka nan zuciyarka ba za ta kudire abin da Allah bai so ba shi yasa lokacin da Ibrahim al-Mu'azzam dan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai aga manzon Allah yana hawaye sai wanda daga cikin sahabbai yake cewa ya rasulullah kai ma kana kuka sai shi a'a ai hawayen nan alama ce ta rahama da tausayi wanda Allah yake sawa a zukatan bayin sa wanda yake saboda ka hawaye da kauda kai idan an yi ma damuwa ta same ka ko an ma mutuwa to wannan sunna ce mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abinda ba a so kuka da hayaniya da raki da kwayelo yelo to shine abinda manzon Allah ya hani har ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk da idan mu iya zubda hawaye zuciyar mu ta shiga cikin damuwa amma ma na qulu illa ma yarda rabbuna yace amma ba abinda bakin mu zai fada face abinda ubangijin mu yake so kun ga wannan misali ne wanda zai shiga zukatan mu ya kama mana hankali babu damuwa wanda dana cikin damuwa manya-manya a wannan rayuwar a ce Allah ya baka karuwa ta haihuwa kuma kana gani Allah ya karbe wannan wannan babu shakka jarrabawa ce abinda ake bukata kai hakuri ka jure kamar yadda manzon Allah ya ce in ido ya zubda hawaye dan damuwa in zuciya ta damu dan damuwa to amma bakin mu ba zai furta komai ba sai abinda ubangiji ya dace to haka ake so kowa a cikin jarrabawa da musiba yayi kokarin samun full control na bakin sa kawo ni babu an dakatar da kai gun aiki ko an kore ka ko an yi kaza ko an rage ma'aikata da kai to kar ka yadda bakin ka ya subuce ya furta abin da Allah baya so kar ka yadda bakin ka ya subuce ya furta abin da ubangiji ke fi da shi sai ka zama to zulumatun ba'dha fawqa ba'd na farko dai waccan jarrabawa tana nan rubutacciya ce tun kana cikin mahaifiyarka tun kana dan kwana 120 duk abin da zai same ka a wannan gida da abin da zaka samu da ajalinka da arzikinka da ƴaƴanka da inda zaka taka ka je da abincin da zaka ci da ruwan da zaka sha tun kana dan wata hudu ubangiji ya sa mala'ika ya rubuta ko ba yanda za a yi ka kufuta daga wannan rubutu a wannan kaddarar guda hudu anan zaka yi ta yau bi katabi rizqihi wa ajlihi wa amalihi bi katabi rizqihi wa ajlihi wa amalihi shaqiyin aw sa'id a wannan kaddara kowa yake yau a cikin abin da Allah ya rubuta mana arziki wanda ya umarci mala'ika ya rubuta to duk abin da ka mallaka ka ci ka sha ka ajiye ka taskance kai waye to a cikin wannan rubutu kake ba kai zaka bada ba haka nan ajalinka a cikin sa muke ta yawo a lokacin da ya kare to ko da jinya ko ba jinya sai ka tafi haka nan aikinka da kake yi a matsayinka na mumini musulmi kana aikin ibada ta addini to wannan ibadar dama sai ita Allah ya rubuta za ta yi ana fahimta ko makomarka ta wuta ce ko aljanna tana cin a rubuta gun Allah saboda baka isa ka kubuciya wannan kaddarar ba sai dai wani tana na Umar dan Khattab yake fada wa almajiransa da yake cewa ai ta gina ranza ne cewa abinda Allah ya kaddara ma tun wancan lokacin ya zaka yi ta tafiya har ka je ga ajalinka shi suke cewa to manzon Allah zamu zauna ne kawai masaki jiki shikenan mu jira kaddara ta zo ta kowane yanayi haka suka ce sai manzon Allah ya ce a imalu fa kullum muyassarun ala ma khuliqa tala cewa kowa ya je aiki kowa za a hore masa a sauƙaƙa masa abinda Allah ya halicce shi akan sa idan kaga kullun aikin alkhairi kake kullun aikin addini kake to Allah bai so ya azabtar da kai bane domin irin wannan masu aikin Allah bai azabtar da su kullun ina da karatu ina da muhadara ina da kaza damuwar ka ina za a ji ayi da'awa ina meye matsalar addini me kaza to Allah dan wannan ya halice ka dama tunda ya yassare ma shi baka jin wahalar sa yanzu ga mu nan a zauna a wannan maktaba yanzu wani ka ce zo ya zauna ya yi minti 50 zo awa ɗaya wallahi ba zai iya ba domin ya saba ba ko kuɗi zaka bashi ba zai iya zama ba amma idan doka ta maula ake bal ake sai awa bi bai tashi ba domin shi kuma wancan aka hore masa kai kuma wannan aka hore ma alhamdulillah wani aikin alkhairi Allah ya hore masa baya ganin wahalar sa amma wani ya zauna zaman awa guda ana Allah ya ce manzon Allah ya ce sai duka mara kan kai yake amma gunda ake zagi ake ashar ake ihu to shi kuma wannan dadin gun yake ji kowa yayi aiki domin kowa Allah ya saukaka masa abin da Allah ya halicce shi akan sa saboda in ka ganka a hanyar alkhairi ka gode wa Allah ba dibaraka bace ba waye ka bane haka Allah ya kaddara maka ita fatan kai wa gaci lafiya domin alƙawarin Allah ne la yudhi'u ajral muhsinin Allah baya tozartar da aikin masu kyautatawa duk mutumin da yake wa addinin Allah hidima da dukiyarsa da lokacinsa da rayuwarsa da iliminsa to Allah ya yi alƙawarin bai tozartar da shi a duniya ba zai tozarta ba haka nan a kiyama ba zai tozarta ba to kaga idan hankalinmu ya dawo jikinmu
ba gunda ya kamata mu rike hannu bibiyu mu rike shi da fikan hakorinmu kamar irin wannan layin dukkuya durunsi duddadi duk wahala kan bar wannan layin domin akan sa albarka take akan sa kuma rahama take kuma a irin wannan layin za a sanar da kai yaya kamata ka tsinci kanka a lokacin da kai fishi lokacin jarrabawa yaya kamata ka tsinci kanka lokacin da kake da farin ciki da wadata in ba gun qala Allahu qala Rasulu ba ka ji wannan ba kowa sai zama alƙalin kansa idan damuwa ta same ka kai ta zagin kowa a gari idan farin ciki ya same ka da wadata kai ta sharwoliyanka a gari to dan adam iya da abin da ke saita shi abin da ke saita ka shine wahayi wahayi na alqur'ani da wahayi na hadisan manzon Allah sune suke saita dan adam yasa qur'ani yake cewa kitabun anzalallahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur shi qur'anin da Allah ya saukar gare ka ya rasulullah sanadiyar saukar ma da Allah yi wa yayi ma alqur'ani sanadiyar da Allah ya saukar ma da alqur'ani shine ya zamto sanadiya wannan lam din lamu ta'lil ce domin ya zamto sanadiyar qur'ani da irin aikin da ke yi wa mutane ya fidda su daga cikin duhun zalunci zuwa ga cikin imani ya fidda kai daga shirka daga sihiri daga tsafi zuwa ga tauhidi ya fidda kai daga bid'a da san zuciya zuwa ga sunna ya fidda kai daga hasada da gaba da kiyayya zuwa ga soyayyar juna a musulunci to a irin wannan ake koyar wannan a irin wannan gurabin kake cin karo da irin wannan abubuwa sai ka dauke su ke zama guzuri a gare ka a duniya kuma su zama guzuri a gare ka a gobe alkiyama saboda ka takawa ita ce fast abin da ake bukata ga dan adam a dukkan yanayin da ya tsinci kansa a ciki na dadi ko na wahala na farin ciki ko na damuwa abin da ake so me Allah yake so na yi masa a wannan lokacin ka samu control na zuciyanka na damu to kafina nawa ne suka damu cikin magabata cikin wanda wani masunansa ya zo a Qur'ani kamar annabawa to sun shiga damuwar da ta fita ka sau dubu ɗari amma ya suke yi in farin ciki ne da annashuwa waɗanda suka fi ka daraja a gun Allah hakan ta same su to yaya suka yi a lokacin annashuwa da farin ciki wannan shine mafita fa ƴan uwa ita ce mafita ga kowa amma ba a halice ka dan zuciyarka ta baka umarni ba ba a halice ka dan san zuciyar kai ma jagora ba an halice ka domin wahayi ya saita ka ana fahimtar wannan mu sani bayan wannan ba dukkan wanda yayi takawa ya tsare dokokin Allah yayi abin da Allah yake so a duk yanayin da ya tsinci kansa a ciki to shi kuma ubangijin da yake saukar da komai da kowa shi alƙawarin zai bashi mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya nuna farin ciki iya inda shari'a ta bashi dama ya nuna damuwa iya inda shari'a ta bashi dama ya danne fushi ya yinki yayi kaza yayi kaza bisa gurgudan shari'a to shi kuma ubangijin da ya halicci komai din shine yake zai bashi mafita a rayuwarsa ga lada na jarrabawa ga kuma fita daga Allah subhanahu wa ta'ala mu sani cewa Allah ta'ala iya jarabar mutane da alkhairi ko akasin alkhairi Allah zai jarrabe ka da alkhairi shine malaman tafsiri suka ce ka rizq ka kalmal an gane ko kamar wal mulk kamar Allah ya ma tarin dukiya ko Allah ya baka mulki to nan an jarrabe ka da wani abu da al'umma suke ganin sa alkhairi ne wa shar kuma Allah in yaso sai ya jarrabe ka da akasin wancan din kamar jinya kamar talauci kamar damuwa kamar jarrabawa dai ga sunan ba su girgwa in Allah so kuma sai jarrabe ka ta wancan layi Allah cikin ikon sa a matsayin sa na mahaliccin mu to shine ya tabbatar da hakan za ta faru Qur'ani yana faɗa suratul anbiya aya mai namba ta 35 yake cewa wa nabalukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un ubangiji yace zan jarrabe ku da alkhairi ya ga zahara za ka yi wa Allah godiya Allah zai jarrabe ka da alkhairi abinda Allah yake so in ya baka alkhairi abinda ubangiji yake bukata farko shine godiya ka gode masa godiya kuma da manufofinta, godiyar da bangarorinta, godiya akwai godiyar masu mulki shine su yi adalci wa al'umma bisa irin jagorancin da Allah ya ba su, akwai godiya ta iyayen mu malamai da daliban ilimi shine su yi amfani da ilimin da Allah ya ba su su yaɗa wa al'umma, wani shine godiyar da malami ko dalibin ilimi zai yi, akwai godiya irin ta mai kuɗi shi kuma ya ɗau kuɗin ya taimaki al'umma da su shine godiyarsa, akwai godiya kuma ta malam talaka shine ya zo ya dinga cewa alhamdulillah, an gane ko kowa da yanayin godiyarsa, mai kuɗi in Allah ya baka ai ka ce alhamdulillah alhamdulillah, to amma ka ɗauko ka bar al'umma, irin wannan ibadar Allah yake so ka masa in ya gode in ya baka, domin ya ce wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum, ubangijinku ya sanar duk wanda yayi wa ubangiji godiya kan ni'imar da ubangiji yayi masa to ubangijinku ya ce zai kara masa, kuma ya ce wa la in kafartum inna azabi la shadid, in kun yi butulci Allah ya baku kun ki kununa ya baku, Allah ya muku kun ki kununa yayi muku, to Allah ya ce kuma azabata tana da tsanani, Allah zai ya kwace abin, ai dama shi ya baka ai kana da karfin kwata wani, baka da karfin kwata Allah ne baka ai arziki da karfi ne yake ba da arziki, kai kanka ba za ka je gumba ba, ba kai saka je gumba, to amma arziki kaso ne daga Allah wanda yake kasawa ya bewa wanda ya so a cikin bayinsa, shi yasa wani balarabe mai hikima yake cewa law kana al-arzaqu tajri ala al-hija idan lahal idan lahalakan min jahalihin al-bahaim, yake cewa da dai arziki da kake ganin sa nan hankali ne yake kawo arziki, a ce ma'aunin arziki sai mai hankali ne yake arziki, a ce da haka abin yake faruwa, to da dabbobi duka sun mutu don ba su da hankali, dabba ce a gidanka zaka dau yar uwarta ka yanke ta amma tana nan a gidan ba za ta fita ba, kuma gaskiya ba tana gani a taso a taso a dau wata akai ta kasuwa a siyar amma ita wannan ta gidan ba za ta gudu ba, amma dan adam ne fa fafiru illahi zai gudu domin iya da hankali shi iya wani iya da wani abin da dabbar ba ta da shi, to amma yanzu nan kowa ittifaki akwai dabbar ta tafi ga jin dadi, dabbar ce amma ta fi ga jin dadi domin haka Allah ya tsara mata, ku duba irin dawakin da sarakuna suke yawa yanzu wani abin da ake ware budget din sa na duk wata kai kai shekara kana shi amma doki ne ba, wani kuli ya ce za a dinga mata wannan hidimar wani kare ne, to ashe arziki ba wai hankali bane ma'aunin sa ko ba karfi bane ma'aunin sa, shi arziki kawai kaso ne daga Allah, iya yarzuqu man yasha'u da ghairi hisab, duk wanda ganshi da wani abu na arziki to Allah ne ya so ya bashi, ba dabara sa bace ba karfin sa bane, yasa ma'aiki ya koyar da mu cewa hatta abinci idan ka samu ka ci loma biyu uku hudu biyar ka samu abin da zaka sha ruwa ka ji dadi sai ka ce alhamdulillah alladhi at'amani hadha min ghairi hawlin minni wala quwwa, ina gode wa Allah da ya ci da ni wannan abincin ba tare da dabara ta ko karfi ba, ba dabara ba karfi Allah ne so ka ba, ma'aikin Allah ya ce kuma duk wanda ya ci abinci irin wannan godiyar Allah ya yi alƙawarin zai share mazulubansa gaba daya, an fahimta, to saboda haka mu gane cewa wanda Allah ya musu wadata ya ba su dama daga cikin al'umma to karshe dan ya samu su girman kai, karshe dan ya samu su takama abinda ake bukata su yi godiya, abinda Karuna ya rasa kenan ya halaka, Karuna iya da abokai da ta iya cikin sahabban Annabi Musa, inna Karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihi, Karuna da iya cikin dalibai almajirin Annabi Musa alaihi salam da ya fara kudi kuma sai ya dagawa shikenan sai kudin ya rinjaye shi, Allah ya ce mun bashi dukiya ma inna mafatihahu latnu'u bil usba ulul quwwa, mukullai mukullai wanda ake kulle taskar arziki na Karuna, kuma arzikin ba buhuna ba, ba wai buhun masara ko gero da kake da koyi tsada ba, gwal da zinare da dahab, mukullan da ake kulle suto suto na zinare da azurfa da daham din Karuna mukullan wannan gun, to Allah yake sai an samu katta guda goma sha ba za su iya dauka ba, shine latinu bil usba ul quwwa, Usba din ma kuma ulul quwwa mutane sama da goman kuma majiya karfi sa dauki ki wanda aka kulle su to su to su to na karuna sai an samu katu 12 ba zai dauka wannan mukullan ba kunga wannan Allah ya masa arziki wanda shi ma bai san iya kasa amma ɗan uwansa suka ce karuna la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin karuna kar kai dagawa kar ka nuna cewa wani abu ya shi goma na daga kai ballantana ta kai da girman kai ko cin mutuncin mutane dan Allah ya ma wannan arzikin kar kai wannan domin irin wancan masu halayyar Allah baya son su duk mai girman kai da dagawa dan Allah ya masa ni'ima to Allah ya ce baya son sa ke suke masa ne fiya suka ce karuna wabtagi fi ma ataka Allahu dar lakira karuna abinda muke ma nasiha muke baka shawara abin nan da Allah ya baka tsani ne Allah ya sa maka tafi gidan aljanna kai nemi gidan lahira da wannan abin da Allah ya baka kai ta alkhairi kana ta gina alkhairi shine wabtagi fi ma ataka Allahu dar lakira sannan suka ce da shi wala tansa nasibaka min ad-dunya karuna wai nasiha da muke ma ba mun ce ka dakatar da neman kudin ka ba ka ci gaba dai ka ci gaba da neman kudin ka amma ka tabbatar da kan cewa damar da Allah ya baka ka gina lahiranka ka ci gaba da neman ka amma kar ka manta da lahiranka domin inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya son mabarnata wala tamjil fasada fil ardi saka ce karuna kar kudi ya sa ka zama to mufsidi ka dinga jawo barna da saban Allah kar kai wannan domin Allah shi ma baya son wadancan mutanen amma yimta sun masa nasiha ana so a jire su nasa me yau kai to alhamdulillah na gode in Allah da na dau wannan nasiha zan yi aiki da ita to sai shi dage fa karfin sa yace inna ma utituhu ala ilmin indi ai wannan duke da waganta a guna to ai nayi vitamin a bani dama ai dama na tantance ma duke in mu ake bi ai ai yau irin wannan jinin mu ne dama wannan ai ba wani abu ne wannan ai to kaga shi dage ya shigo kenan maimakon ya gode wa Allah sai ya girman kai da ƙarshe kuma kun san ina karuna yake Allah ya ce fa kasabna bihi wa bidarihi al-ard da shi da duk abin da Allah ya hore masa kafatanin dukiyar sa da shi da dukiyar Allah ya ce kasa ta rubsa fi kasa da irin wannan azabar Allah ya masa Allah bai taɓa wa wannan adam irin wannan azabar ba karuna ba kasa dare karuna kai da jama'ar ka da dukiyar duk kullumi a kasa malamai sun ce har yanzu kasa suke ba su je kasa ba har sai ran da Allah ta yi kiyama har yanzu kasa suke akan yayi wa Allah girman kai ya iya gode wa Allah to saboda haka duk wanda Allah ya mai arziki abinda ake son godiya ga Allah ka taimaki al'umma ka fito da abinda Allah ya baka ka nemi aljanna to kana da rai to wannan shine ka nuna wa Allah ka gode kuma Allah sai ya rike ma dukiyar ba ta halakar da kai ba amma duk wanda baya kyauta baya sadaka baya taimako to babu shakka in yayi wasa dukiyar sai ta zama to ita da take jarsa maimakon ya ja ta ita za ta jashi kuma in ya sake ta jahi za ta kai zuwa ga gidan mutane in dan adam bai samu taimakon Allah wajen dukiya ba to za ta sa ya zama ciri ba za ta sa ya zama azzalimi za ta sa ya dinga gayyato barna da saban Allah za ta sa mai girman kai za ta sa mai fada da kowa za ta sa mai cin mutuncin al'umma wallahi duk wanda ga dukiyarsa ta sa masa wannan to Allah ya zari albarka dukiyar ya bashi da ita kawai amma duk mutumin da Allah ya masa arziki iya kwatanta abin da Allah yake so iya godiya to za ka ga shine yake jiye dukiyarsa ba ga shi mai da girman kai za ka ga shi bace mutuncin kowa za a ga shi haƙƙin Allah iya ƙoƙarin bayarwa za a ga iya sanya hannunsa ayyuka na alkhairi to duk irin wannan to Allah sai ya sa mai taimako cikin dukiyar kaga godiya ga Allah Allah ya taimake shi kuma ya samu full control na dukiyarsa to wannan sirri ne ga duk wanda Allah ya bashi wani abu a wannan rayuwar in kana so Allah ya daure ma ni'imar kar ta gudu kuma Allah ya sa ka fi ƙarfinta to kai ƙoƙarin kyautata al'umma da wannan dukiyar komin kankantarsa komin kankantarsa dan abin da Allah ba karkare na akwai wanda kuma shi burin sa ma ya zama wannan kayi kokarin kyautatawa na kusa da kai kamar yadda Qur'ani yace wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa bunis sabili wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu kull muqtalin fakhur wadannan dijjerin gir abinda Qur'ani ya lissafa suna buƙatar kyautatawarka na farko aka ce wa bil walidaini ihsana mahaifa su ne a layin farko don kyautatawa mahaifanka suna nan su biyu a ɗaya ne a babu ma to akwai irin yanda shari'a ta shi za ka kyauta musu ko ba su da rai ka ka rike yan uwansu baffaninka da kawunanka da ummominka dukiyar ya zamto suna jin dadinta wani haƙi iyayenka ne kuma kyautata musu ne kai musu addu'a neman gafara ga Allah ka gina wani abu sadaqatul jariya kace Allah wannan nayi da mahaifana nayi Allah to kaga shi ko bayan ba su da rai akwai irin godiyar da zaka yi wa Allah da kyautata musu duke da Allah ya ma balantana kuma sun da rai ka hana su damuwa ka sa musu farin ciki kaga wani abokin su kaje kamar abin da zai zo ya ma shi ma albarka a gaban su da haka ake samun albarka bayan ka gama masa hidimar goma ta arziki ka hanga ka ga waye type friend na babanka kaje ka same shi ka gaida shi kace baba ka saka kaza ka girma mashi ka dau wani abin alkhairi ga masa ka san ko urun huba zakarka ba zai alƙawarin ba zai tashi ba sai ya zo ya san babanka domin dama abokin sa ne yazo ya ce wani dana ya min kaza Allah ya masa albarka irin wannan farin cikin da zaka sawa babanka kuma sai ga irin budin da Allah zai ma rayuwa mahaifiyarka ka ga wace ce kawarta sai kirmin zani dan sai abu kaza je ka gaida ita ka bata tun daga inda take ta nuko kafa ta zo ta samu jita makantara ai wani ya je ya gaida ni ga abin da yamu farin cikin da zaka samu ta kai kuma zaka bude rayuwarka to Allah ya ce mahaifa su zaka fara kyautatawa da duk abin da Allah ya baka sune sahun farko wa bil walidaini ihsana sai Allah ya ce wa bizil qurba sannan sai yan uwa dangi dangin ka wajen wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko ƴaƴan ummomi ko ƴaƴan kawunai da baffanai duk suna cikin aqarib naka abinda Allah ya baka na arziki su ma su shaida wa bizil qurba ka taimake su wal yatama marayu wal masakin da miskinai wa bunis sabil da ƴan tafarki duk Allah ya ce suna da haƙƙin ka taimaka ka kyautata musu ka taimaka musu wal jari bil qurba da makoci wanda yake akwai alakar jini da kai da shi wal jari al junub da makocin da ka tanga ta hada ku baka da alakar jini da shi shi ma iya da haƙi ka kyautata masa sai Allah ya ce wa sahibil jam sahibil jam suka ce ita ce matanka ta aure kai kyautata mata in ka samu kuɗi wata ranka ce kawai za ta wannan kayan nake ne za ta canja zuwa ka san farin cikin zaka samu ta ba kace wallahi wannan ai all the modern tin kina amarya fa wannan a ai wallahi ba inda wannan ko akwaje su ki wasu umma waya zo su ebe su kawai kaga an zo da akoru kura ba aure kai ba ma ana dire sababbin kaya da legend su suna kanshi a girka mata a daki da falo wannan farin ciki ah ba za ku ya bane ah wannan farin cikin da zaka sa mata kuma Allah hi ne ya san ta inda zai sama farin ciki kuma wata rana ka samu ku dau 50,000 ka bata wanda ga yake dan jari mana dan sana'ar ku ta mata imana ni ma budi na samu to Allah ce ita ma tana da haƙƙin kai ta mata wa sahibil jam amma ka dinga jin alat amma ba da san komai ba jiya yau duk ba abin da ya canja wannan ba daidai bane ba daidai bane duk yanda ka canja ita ma ta canja yanda ka samu ita ma ta samu haka Allah ya kirgo ta cikin wanda haƙƙin kyautatawa yake kanka ka taimake ta kyauta ta mata to irin wannan sune sahun farko da in kai shi kuma Allah zai taimake ka ana fahimtar wannan wannan bangaren farko na godiya ga irin abin da Allah ya mana ima mun dauko layin wanda Allah ya ba su wadata dukiya domin kusan abin da yafi yawa kenan layin masu karatu malamai su ma irin godiya da zasu yi wa Allah shine su fito su dinga karanta da aluma wannan ilimi sa majalisi anan sa litafi anan su yi nasiha a can su yi kaza a can to su ma suna irin godiya irin ta su yasa wani malami yake cewa da a ce kowa iya kyauta da abin da Allah ya bashi kamar malamai to ba yadda ba yi talauci ba amma yanda a ce yanda malamai suke baza ilimi haka masu kudi suke baza dukiya. Ai da talakawa sun yi garanci gaskiya. Ba sun yi garanci. Wani mai kudi in ka ga ya dauko dukiya ya raba to sai shekara shekara. Ya lokacin zakka zakko Ramadan. Amma iyayen mu malamai babu lokacin da ba su raba karatu su. Su yi muku hudubar Juma'a. Su yi muku karatun littafi, a yi muhadara, a yi nasiha. Wani lokacin koi sallah za a yi, ka ji wani malami ya tashi. Bayan Allah aji tsoron Allah ai kaza ai kaza. Abin da ya mallaka yake bayarwa. Kai ma ka bada abin da ka mallaka. Haka ake yi. Haka ake yi. To kowa akwai bangaren da zai wa Ubangiji godiya, kuma a wannan bangaren in yayi wa Allah godiya da dukancanta, sai kuma Ubangijin ya rike masa wannan ni'imar da Allah ya bashi. Shi yasa ko da a cikin malaman, malaman da ba sa kokarin karantar da al'umma, duk ilimin su sai kuma Allah ya sa daraja su tashi ba. Ba inda malam yake samun daraja da daukaka ila hanyar da'awa ne kawai. Wani ya haɗe ka a ilimin, amma wallahi sanadiyar baya da'awa ba wanda ya san shi. A ango su ma ba san shi ba. Domin ya ko yayi rawar abin da Allah ya bashi ne. Amma dan abin da Allah ya sanar da kai, ka bi abin da ma'aikin Allah ke cewa ballighu anni walau bi aya. Ka dau wannan kana kokarin nusar da wanda ba su fahimta ba. To kai kuma sai Allah ya dinga samun albarka abin da kake da shi. In kana neman albarka, to kai wa Allah godiya da cancanta ka masa a lokacin da ya mallaka. Godiya ga Allah tana cikin abin da take daure ni'ima. An fahimta? Bangare na biyu, kuma idan jarrabawa ta zo, abin da ake bukata kai hakuri. Yanda aka ce mai ni'ima yayi godiya, kai kuma mai jarrabawa kai hakuri. Yanda Allah na kawo muku misalai ya taimaki mai godiyar, to kai ma ko mai hakurin Allah da taimake ka. Misali ga Annabi Ayyub alaihi salam, Allah ya jarabe shi da jinya da babu da talauci da karayar arziki, an ce kai iyalin sa ma duka da su mutu. Amma da ya jure ya yi hakuri, Allah da kansa yake cewa ni'mal abdu madalla da bawan mu Ayyuba, in ji Allah yake fara wannan magana. Akwai abin da yafi wannan? Allah ya ma jinjina ya ce ni'mal abdu innahu awwab. Allah ke ce Ayyuba tabbas mai daddawa zuwa gare mu. To kaga ashe hakuri iya haifar da albarka. Kuma a wata ayar Allah ta'ala ke cewa wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu. Duk abin da ya rasa sai da Allah ya da masa da shi. Sannan kuma aka linka masa biyu. Me ya ja masa wannan? Hakuri da juriya da komawa zuwa ga Allah. Shi yasa ma'aikin Allah hadisin Imam Nawawi yake cewa ajaban li amrul mu'min inna amrahu kullahu khair. Cewa abin mamaki ga rayuwar mai imani, dukkan al'amarinsa alkhairi ne. Ma'aikin Allah ke ba za ka taɓa samun wannan abun wani ban mai imani ba. In asabatu sarra shakara fa kana khairallah. Idan wani abun farantar ya same shi, wani abun alkhairi ya same shi, me zai yi? Godiya ga Allah zai. Sai ku ɗauko wacin godiya da na faɗa muku ita zai. Shakara sai ya gode wa Allah, godiya da cancanta yi a lokacin. Wannan godiyar kuma sai ta sake zama alkhairi gare shi. Manzon Allah ke cewa kuma in asabatu darra, idan wani kunci ya same shi ko jinya ko talauci ko babu ko kaza me zai yi? Sai ma'aikata Allah ke sabara, sai ya hakuri. Wannan hakuri ko fa kana khairallah, sai zama alkhairi gare shi. Yanda Annabi Ayyub yayi hakuri, hakurin ya zama alkhairi gare shi, to kai ma an kai hakuri sai hakuri ya zama alkhairi gare ka. To kowace irin matsala ta doso ma kai hakuri, wallahi Allah ya ce sai baka mimta. Saboda ta aljanna ma Allah ta'ala cewa yake salamun alaikum bima sabartu fa ni'ma uqubad dar. Yan aljanna sun shiga aljanna, sai Allah ya ce amincin Allah ya tabbata gare ku, ya ku yan aljanna. Amma Allah ce saboda kun yi hakuri ba, bima sabartu, a duniya kun yi hakuri da babu, kun yi hakuri da talauci, kun yi hakuri da jinya, kun yi hakuri da bautan Allah, kun yi hakuri da kaza da kaza da kaza da kaza, duk dan girman Allah, dan Allah yana so kai, to a aljanna sai Allah ya tuno ma da wannan abin da kai a duniya ba zai taba yi banza ba. Salamun alaikum bima sabartu, amincin Allah tabbata gare ku saboda hakurin da kuka yi. Allah ya ce fa ni'ma uqubad dar, madalla da wannan gida na kare shi ne aljanna. Allah ka ba mu gidan aljanna. To wannan kun ga irin sakamako ne da yake sabon mai hakuri a kowace jarabawa. Kuma shi hakuri ladansa Allah ne kawai ya san yawansa. Ai an ce masa alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbatin ko an bata sab'a sanabila fi kulli sunbulati mi'atu habba, duk dai Allah ya fada in kai kaza za a linka ma wani bakwai, wani goma, wani saba'in, wani dari bakwai, wani ila af'afin kasira. Amma shi hakuri da Allah ya zo kansa cewa yayi inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum da ghairi hisab, su masu hakuri ladan su baki didigi Allah yake basu ba kirge. An fahimta? Ba kirgi a ce bakwai, dari bakwai, dubu bakwai, dubu dari bakwai, a ba wannan kirgin. Ko Allah iba zai yi ba hisabi ya biya mai hakuri. So da ka hakuri iya da alkhairan da dan adam ya san su, to da wallahi ba za a siffanta ka da kai baka da hakuri ba. Ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam, babu wata kyauta da Allah zai wa mutum. Kyautar mafi alkhairi, mafi yalwa fiye da kyautar da Allah zai mata hakuri. Idan Allah ya ma kyautar hakuri, to ya gama ma ni'ima a duniya. Ba wani abin da zai fi ƙarfinka. Ana fahimta? To abin da ake bukata da mu ya ƴan uwa, musamman a wannan lokacin tsadar rayuwar da hauhawar farashin nan, da ana cewa a farashi ya tashi tashin goran zabo ko yanzu dai tashin goran biri ko kare, abin ya fi ƙarfin zabo ai. Kuma gaskiya bane, yanzu zaka sai abu in an jima awa ɗaya, awa biyu, kaje ya tashi ba a ma kwana da ne ingo ingo ba dai zaka ji, amma in an jima awa ɗaya biyu je ka koma sai ka ji wannan labarin wanda ba shi gabari ba. Haka ake rayuwar ga tana, ga ba hanyoyin samun sosai, ga kuma irin tsadar rayuwar, duk kuma da sanin Allah. Allah ba Allah bai sani bane, wala da saninsa. Duk abin da ya faru da sanin Allah. Wa kullu shay'in indahu bi miqdar, komai da ka sani a nan ga Allah, iya da miqdarinsa, iya da lokacinsa. Duk wannan abin da ake ciki akwai, in Allah ya ma tsawon kwana wata sai labari, ba wannan labarin za a yi ba wani za a yi. Ai duk masu shekaru da yawa akwai bala'o'i da aka keto wanda wa'ansu ba don tarima ba kansu ba. Yanzu ba irin su ma sare su ba, ba sa rigima mai tatsi ne ba. Idan mu karanta al-tabi ko to, amma an yi ta yi a lokacin da ake wannan rigimar, gani ake ba ta wuce ba, amma ta wuce yanzu dan shekara 50 zuwa kasa bai san wannan rigimar ba, sai dai karanta ko ji labari. To duk irin wannan abubuwa idan ka kula ka maida al'abarin ka zuwa ga Allah, to haka Allah zai haska ma hanya, ka gane cewa ita kanta duniyar ma da ake bala'i a cikin ta, ita ma tafiya za ta yi. Kar ma a daina tsadar ma, duniya za ta dawo ne, wallahi ba ta dawo ba. Da kai mai siyan, da mai siyarwar, da mai tsadan, da mai ɓoye kayan, duk akwai lokacin da ba kowa a duniyar. Kuma sai me? Kowa tafiya zai yi. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kowa sai ya tafi. Kama bada'akum ta'udun, kamar yanda kuka zo duniyar da ba kowa kan zo kuma ku bata. Kuma Allah ya ce wa inna laja'iluna ma alaiha sa'ida juhula, duk abin nan da ya gani sai to kaza na wani, plaza kaza ta wani, kaza kaza na wani, dukiya kaza ta wani, wallahi akwai lokacin da Allah ce sai zama bola. Duk abin da ke gidan duniyar nan, ta motocin nan, latas latas motoci, da waye da waye da waye, da dogayen gidaje, duk Allah ya ce karshe sun zama bola. Za mu mai da duk abin da ke cikin duniyar nan, Allah ya ce wallahi sai mu mai da shi bola, ba mai kallasa da mutunci. To ba kamfani ba aljihu, gali kamfani ba aljihu, haka ne, gali kamfani ba aljihu. Kuma wani abin daɗin duniyar nan, duk yadda kai karma-karma ka takura mutane, ka gallaza musu, ka sa musu bala'i da hawan jini, duk ka dami mutane, to wallahi idan ka mutu ko zobe hannunka ba za a bari ba. Zobe dai a hannunka ya cire, bana tana agogo, bana tana wani link, bana tana wata shadda ka dosa ya cire. Da tufan da za a kai ɗan gawo mai tura ruwa, da tufan da za a kai mai faskaren ice, da tufan da za a kai mutumin da yake wuni a jeji bashi da kokobo kai tufan da za a kai mahaukacin da yake kwana a bola a kasuwa
wallahi da irin wannan tufa za ka yi lahira
duk kudinka duk mulkinka duk matsayinka a irin wannan tufar za ka yi ka yasa wani daga cikin masu hikima da aka muni ya mutu ya je duba kabari yace duk rayuwar da wannan shine karshen ta to bai kamata ka bata lokaci akan ta ba duk kuma rayuwar da nan ne farkon ta babu shakka gaban ta akwai ban tsoro kuma bai magana yace duk rayuwar da zaka gama komai ka gama komai ana doka a farin alawayyo a zo a sanya ka a kabari a binne in dai nan ce karshen rayuwar to bai kamata ka bata lokacin ka ga duniya ba in kuma wannan kabarin daga nan zaka fara wata sabuwar rayuwar to ka tabbatar kai guzuri domin gaban ta akwai musiba da yasa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wata ranka mai da Usman dan Affan yake faɗa an yi mutuwa Usman ya dinga kuka har almajana suke cewa ya amirul mu'minin mai biki ka me yasa ka kuka haka sai ce wata rana na taba jin manzon Allah ya ce innal qabara huwa awwalu manazilul akhirah shi kun ga kabarin nan wallahi shine farkon masaukin lahira yace in kabari yayi kyau to gaban sa yafi kyau haka nan in kabari yayi muni ga me shi to gaban sa yafi muni manzon Allah haka ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to kasancewa duk inda aka kai da jarrabawa da bala'i da musiba to karshe dai ko ka mutu ko duniya ta dare da mai shan wahala da wanda yake sabbaba shan wahalar kowa sai ya tafi ba mai dawoma to a matsayin ka ne mai hankali bai dace a ce kai ne ka zama haddasana na sawa mutane bala'i ba bai dace a ce kai ne ka zama sabab na jefa al'umma a cikin musiba ba to amma har in jarrabawa ta zo ga haka kai kuma abin da ake bukata da kai kai hakuri ka jure kar bakin ka ya sabata komai sai abin da ubangiji ke kawo ka daure abin ba da haƙi ka cije wani bai taba kwana bai ci abinci ba amma wani yanayin ya sa ya kwana ba abinci wani bai taba zama ba kokobo wani bai taba zama ba jari ba amma wani yanayin ya sa jarin nasa ma ya ruguje gaba daya to da sanin Allah abin da Allah yake so da kai farko shine kai hakuri ana fahimta shi wajibi ne akan kowane musulmi an yi umina imanin jasiba yayi imani ga Allah imanin yankakken imani bi annal awbi'a wa ta'un kuwa dawa'in dukkan wata jarrabawa da musiba da annoba inma taqaddi qadari Allah ta'ala tana faruwa ne da kaddarar Allah duk abin da ya faru nan ba wani sabon abu da ya faru ba wani abin da wani nesha ta kawo a da sanin Allah ya faru kuma akwai abin da Allah yake so mu yi in ya mana irin wannan yine hakuri abin da yake bukata da mu kenan mafawwal al'amarin mu zuwa gare shi shi kuma ya san ta inda zai ba mu mafita a karkashin wannan malamai suke cewa dukkan wata musiba idan ta faru agun mai imani to ɗayan beauty ko dai Allah zai alatin naka kana wani kuskure ko laifi ka tuba ga biyar sai Allah ya jarabe ka abu kaza na kai kubuci abu kaza na kai rushe abu kaza na sai ya bata to sai kai nusu ka gada wani sabon Allah kake wanda da ba kai idan Allah ya taimake kai wannan tanan ka ga wani abun da da ba kai amma yanzu kana sai ka tuba ka daina abu na biyu kuma in duk Allah ya taimake ka ka guji manyan manyan zunubai ba kai amma duda ha kuma akwai jarrabawa tana same ka to malamai suka ce Allah yayi nufin kai ka wani matsayi a aljanna ne wanda aikin ka ba zai kai ka ba imanin ka ba zai kai ka ba sai da wannan jarrabawar Allah zai kai ka wancan matsayi saboda kai yasa mumini a halin jarrabawa baya faduwa mumini idan jarraba ta zo ƙara kusantar da shi zuwa ga Allah take ƙara matsar da shi zuwa ga Allah take ana fahimtar wannan kuma duk abin da ya faru ma ya katabihi hikmatuhu albaliga akwai abin da Allah ya hukuntar na hikimar sa isasshiyar hikima duk abin da Allah ya jarrabe ka da shi ko ya jarrabe mu da shi to akwai wata hikima da Allah ya koyi a cikin wannan jarrabawa wai Allah nan gaba zai bayyana ta wai Allah a'a ya bar ilimin wannan hikimar abunsa amma Allah baya abu ba hikima Allah baya abu ba hikima yab'athu Allahu azaban ala man yasha wa yaj'aluha rahmatan lil mu'minin kuma duk inda jarrabawa take da musiba Allah ta'ala iya maida ita azaba ga wanda ya so amma mai imani rahama take koma masa duk jarrabawa karasa da karasa mata karasa dukiya karasa mahaifa karasa abokai karasa gun aiki duk wannan to idan kai hakuri rahama za ta zame ba jin kai za ta zame ma daga Allah kuma za su kara ma matsayi a gun Allah subhanahu wataala ana fahimta mu sani ya bayin Allah yawan sako da yawan kekkete alfarmar Allah iyasa kuma jarrabawa irin wannan ta musibu ta yawa ga al'umma musamman saban da ake yin sa a bayyane Allah ya fufusata laifin da ake yin sa a bayyane ana cewa nan gidan mata ne nan gidan karuwai ka san wannan gidan zina ce yake ciki wannan gidan barasa ne gidan giya ne can gun tumbul din kyanta ta ne a waje ko ina ana yi to irin wannan musuba idan ta taso har wanda ba ruwan sa mai tashi bi wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa kudi tsoron fitina da in ta taso ba a zaluman kai take cinyewa ba har wanda ba ruwan shi ma tana cinye shi saboda ka bayyana sako da yawan zunubai to iya cikin abinda zai sa jarraba kuma ta dinga saukawa al'umma dama masu hikima suna cewa shi musiba da ake cikin ta akwai annoba ce wata annoba ce ta sauka an gane ko wata musiba ce wata tashin hankali ce duk dai to zunubai ne da bayi suke yi a bayan kasa can an yi luwadi la qaddarallah can an yi zina nan an yi chata can an yi gulma can an yi hasada can an yi kisan kai to duk inda aka yi wannan fasadi to kamar hayaki ne zai tashi go hayaki idan wannan hayakin ya tashi sama zai idan yayi sama ba ci da kofar da zai ga sama kuma idan ya gama yawon sa a sararin samaniya to kuma kasa zai yi to kuma dawowar da zai yi niki dawowar da balawi zubowar da zai yi niki zubowar da musiba abu kaza ya faru abu kaza ba dadi abu kaza musiba abu kaza kaza duk zunubi ne in yayi sama sai dawowar da wannan balawi amma Allah bai halicce mu dan ya azabta da mu Allah bai halicce mu dan ya samu kwan da yinwa ba hasali ma cewa yake yi huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ya duk abin da na halitta a bayan kasa da cikin ruwa da dukiya da kaza diddan ku na halicce shi ba abin da Allah zai da shi Allah kuma ba marwaci bane in kaga Allah ya rike ni'imar sa ga mutane akwai dalili akwai sababi babban sababe kuma yene saban Allah saboda kuma muna ƙara godiya da addu'a ga wannan gwamnati musamman mai girma gwamna inda muke samun labarin ya dau harama ta rufe irin waɗannan gidajen masha abin da ya fito fili kwanaki can kun ji labarin irin gidajen gala din nan duk an rufe su wani gumma an rushe su to dazun nan ake ban labarin cewa akwai wani gida a Yarwa gana gidan giya ne an ba su notice sama da wata shida su tahi su daina suka ki jiya aka ji aka musu fadandama alai a yayi daidai haka ake so a yi shine shekarun jiya ko shekarun jiya to gabar da meti ko haka gashi jiya ma an yi adun biyar ko haka da wannan ma ta jiya an yi adun biyar haka ake so a yi a ba su notice su kwace su daina in sun ki kuma gwamnati ya amfani da karfin da haka ake yi yanzu irin wannan abin da aka yi guda ɗaya in Allah ya karɓa ya ji daɗi wallahi sai ya zama rahama gare mu daƙile saban Allah guda ɗaya iyasa Allah ya ji kan al'umma ya musu ruwan rahama daga da albarka saboda karka zama haddisuna wajen kitsa fitina da saban Allah karka zama wannan karka bada taimako ko na shawara ne ballantana da dukiyar ka wajen gina saban Allah to bayan ka rusu kan ka rusu al'umma kenan saboda ka mi kokarin yinke da damke dukkan wata fitina akwai wasu bayin Allah su ma a can wata unguwa bayan gari ranar alkamis mai wani mitin suke wani ke ba da labari ya ce boya suka samu wata kwana boye suka je suka buɗe irin wannan gidan na fitina yan unguwar da malaman unguwa suka gani suka je suka musu nasiha da shawara suka kiyarda sai suka je suka samu task force din nan wannan committee da gwamnati yayi mai kula da wannan gidajen suka same su suka ce da suka je suka ba su sati daya da sati daya yayi sau koma ba sai ba suka rushe gidan kuma haka ake so wannan shine dai wannan aikin kadai idan Allah ya karbe shi wallahi duk jin gan ya zaba al'umma kuma yanda shugaba zai yi abu na rashin daidai mu fito mu fada ni kyauta ba haka ake ba to in yayi daidai dole mu fada yayi daidai adalci ne kuma wannan adalci ne saboda muna masa jinjina kan wannan aiki muna masa addu'a kuma Allah ya karfafa gwiwar sa ya Allah duk wani munafikin da zai zagaye hana shi wannan aikin Allah ya waje da shi duk wani munafikin da za a hada baki da shi a rushe wannan committee ko a dakile wannan aikin ya Allah karka ba shi damar kwanta sa Allah wannan abin da ya dauka yake Allah ka bai tsayuwa da kafa sakan wannan kuma Allah ka san albarka a ciki saboda ka wannan shine kai ma matsayin ka na mutumin unguwa mai kudi ne kai mai mulki ne kai malami ne kai to ka dau ka dau gabaran dakile fitina gurgurdan ikon ka dama an ce ai marra amun karan falu gayyiruhu bi yadihi fa in lam yastadib bi lisanihi fa in lam yastadib bi qalbi in fitina ta taso ko aikin masha aya ta taso wanda yake da iko ya hana da hannunsa ya hana kamar irin su masu girma gwamnati ko su ne suke da iko hannu a hannunsa yi yau amma in kai ba wannan layin kake ba ba za ka rushe abu da hannunka ba kai sa ba kai ma doka kake bi sai aka ce to mataki na biyu ka kyamace ka fada abin da baki a daina wannan kuma aikin iyaye mu malamai ne su dinga fada wa mutane abu kaza ba kyau abu kaza da kyau abu kaza haramun ne abu kaza daidai ne to yi malami idan yayi wani ya fita agun Allah Allah ba zai tambaye shi ba talaka kuma wanda shi ba malami bane ba mai kudi bane to shikenan sai kyamace abin a zuciyarsa ana yi amma ba ya so kuma iya burin Allah ya bashi dama shi ma ya sa hannun sa wajen hanawa saboda ka wannan iya cin abin da yake jawo saban Allah idan zunubai yayi yawa idan zunubai suka yi yawa misalin alwaba wa da'un annuba da kuma jarrabawa gashi nan kala kala musamman ma alfashin da ta zama zinaci lafiya ma fashe to zina kun san duk abin da Allah ya ce a kashe mutum a kansa to wallahi laifin maganar laifi bane Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai ne ku duba ku ga yanda Allah yake jin kan mu yake tausayi mu ya sanya mana aikin da zai kusantar da mu da aljanna ya fi yawa akan aikin da zai kai mu wuta ku duba mi zunubi ya ce ya gafarta mana wani gumma zunubin a mai da shi lada duk jin kai da tausayi irin da Allah Allah baya sanya gama auta baya so duk mafita ya ba mu an ce zunubi ne matsala eh to in kai zunubi in ka tuba Allah zai yafe ma amma karka kuma ka saki an bai mutunna to amma duk laifin da Allah ya ce a kashe mutum to wallahi kun san laifin munin sa ya kai muni mazinaci ya taba aure an kama shi da shedun da suka tabbatar yayin wannan zinar ko yayi ikrari da bakin sa yayi ko an ga ciki a jikinta ba miji to in dai shari'ar Allah da annabi ake a jefe ta mutu ana fahimtar wannan to idan shi kuma luwadi ma'aikin Allah ya ce idan kun samu mutane suna luwadi a shari'ar musulunci da mai yin luwadin da wanda ake yi duka shi zai shi kuma luwadi a cikin dokar kisa da aka ce ayi shi ba zance sai mutum ya taba aure idan zina un wanda bai taba aure bane to za a mai bulala 80 ne kai bulala 100 ko fajil juhum 80 jalla 80 jalla bulala 80 afwan in 80 jalla na kazafi ne amma 100 jalla shine na mazinaci an fahimta amma shi luwadi ba wannan sharadin ka taba aure baka taba yi ba a in dai da yardar ka ba da karfi aka yi ma ba to da kai da wanda yin ko kuma aka ba wa kudi kai da aka yi da kai to a shari'ar Allah duk aka kawo da ku daga bayan kasa haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to amma yanzu gidaje nawa ake liwadi gidaje nawa ake zinaci zinaci yasa bala'o'in ga suna zunubin da yake sabbaba musiba a cikin al'umma bayan waɗannan kuma ga riba idan riba ta zama to ita ce abin da ya mamaye kasuwancin al'umma to shi ma sai ga cikin fishin Allah da bala'i abu na gaba sihiri idan al'umma suka koma masihirta wani kasuwar ta tahe na kasara shi wani makocin na bai dauka sai na mai asiri to in al'umma ya zama to irin wannan cinikin suke irin wannan mu'amalar suke da junansu to shi ma su jira irin kamun da Allah zai musu da waɗansu wannan daga cikin kaba'irin zuno a fahimta ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam tadha al fahisha fi qaumin qatt al fahisha ba ta taba bayyana cikin al'umma ba hatta yudulinu biha har suka bayyana wannan al fahisha suke yi illa fasha fi muta'u sai annoba ta bayyana a cikin su wal auja da jinyoyi allati lam takun mad fi aflatihim, wanda yan bible san wannan cutucin ba sani ba. In zunubi yayi yawa to Allah zai iya kama al'umma da irin jinyoyi da bala'o'in da inda ba san shi ba. Idza zahara zina wa riba, idan zina ta yada al'umma da ci riba fi qarya, a cikin alqarya, faqad ahlu bi anfusihim azab Allah, sun kai kansu, sun kai kan zuwa ga azabar Allah subhanahu wataala. Manzo Allah kuma yake cewa sallallahu alaihi wasallama, la tazalu ummati bi khairin, al'umma ta bada taba gushewa kan alkhairi ba, malam yufshi fihim walad zina, matakar al'umma ba a samu yayin zina. In muna so mu zama cikin alkhairi, zama to duk yayan mu yayan aure ne, yayan sunna ne, amma in yayan zina suna yawo cikin al'umma, to wannan al'umma ba ta da alkhairi. Fa idza fashafihim walad zina, ma ake kisa idan yayan zina suke yawo a cikin al'umma, fa awshaka an ya ummuhum Allah bi azab, iya kusa Allah ya game su da azaba gaba daya. Ya'yan zina suna yawo a ce wannan bashi da uba, wannan atiji aka same shi, wannan atiji aka same ta, to ma'aikin Allah ya ce mun daukan mu mun kai mun jefa cikin azabar Allah. Musali ya'yan uwa, abu na biyu daga cikin abin da ya kamata mu koma zuwa ga Allah shine bayan hakuri kuma sai addu'a, kasaratu addu'a. Ana komawa ga Allah zo lokacin musiba da yawan addu'a. Ita addu'a tana maganin bala'i, tana yi. Sheikhul Islam wannan Ibn Qayyim al-Jauziyya yake cewa idan Allah ya nufi mutum daya da wata musiba ko al'umma, idan suna addu'a, to addu'a sai ta tinkari wannan musiba, wanda ya fi wani karfi sai ya ture wani. Idan addu'ar ka ta fi musibar karfi, wallahi ko jinta ba za ka yi ba, musibar ta taso za ta halaka ka, amma addu'ar ka ta je ta gama da ita. Idan kuma karfin su yazo daya, to abin zai dan shafe ka sama sama ya wuce, an fahimta? Amma duk inda addu'a take, in ta fuskanci jarabawa sai ta mata illa, in ma bata kashe ta gaba daya ba, to sai ta rage mata karfi, sai ta rage mata karfi. Yan uwa, kar mu sake da addu'a, mu dage. Kuma duk bakin da kake mazatan alkhairi kace ma addu'a, ka gani mai karatun Qur'ani ne, ka gani malamin addini, ka gani dattijo mutumin kirki, ana mai zatan alkhairi, halal ne kace wa na zan addu'ar ka. Wata rana Umar dan Khattab zai je aikin umara daga Madina, sai manzon Allah yake cewa la tansana fi du'aika ya akhi, ya dan uwa mu, idan ka je aikin umara kar ka manta mu wajen addu'a. Manzon Allah ma yayi buƙaci Umar ya sashi addu'a. Kuma manzon Allah ya ce wa Umar dan Khattab, akwai lokacin da wani zai bayyana, ana ji masa waisul qarn, zai bayyana daga cikin tabi'ai, zai zo daga kasar Yaman, to idan ka same shi kace ni na ce ma addu'a, tabi'i ne ba masahabi bane. Amma manzon Allah ya ce Umar wannan tabin ya masa addu'a, ashe addu'a tana tasiri. Mu ci gaba da addu'a yan uwa. Abu na gaba daga cikin abin da za ku koma zuwa ga Allah gare shi musiba ta zo, yawan sadaka, duk kankantar abin da kake da shi kai sadaka da shi. Sadaka maganin musiba, haka ma malama hu yace, kuma gaskiya ne, sadaka maganin musiba ce. Abu na gaba da zamu koma zuwa ga Allah bayan musiba ta zo, a mu damke dukkan wata kafa da zaka iya damkewa wajen sabawa Allah. Ko a gidanka kar ka bar talbishin a dinga kama tashar banza da wufi, ƴaƴanka da waya suna ta shiga talbishin, ba tsakar ka yadda da wannan, ka kame abin da zaka iya kamewa. Abin da gaba yawan azkar, azkar na safa da yamma, kar ka manta da al-azkaru sabah wal masa, suna maganin bala'i. Kuma ana kokkomawa zuwa ga Allah gare su idan bala'i ya zo. Al-qiyamu bil azkari sabah wal masa wa ghayriha min al azkar al warida fi sunna, da an so daga cikin azkar da sunna ta tabbatar, duk da lokaci ya ci mana abu na kusan karshe da zaka kokarin komawa zuwa ga Allah gare shi idan musiba ta zo, al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kun ga irin wannan, wallahi duk unguwar da ba'a da'awa unguwar ta yi gaggawa daukan mataki wajen sanya da'awa unguwar. Abdullahi dan Abbas yace yaji manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam, idan Allah yayi fushi da al'umma yake nima ya turo musu da jarrabawar, idan Allah ya ga gunda ake cewa qala Allah qala rasul, sai Allah ya saukar da bishinsa. Haka dan Abbas yace, ko gunda ake karantar da yara Qur'ani, ko gunda ake haddin al-Qur'ani, to irin waɗannan guraben a cikin mutane wallahi alkhairi ne. Dan wata bala'in in ba irin wannan gun idan ta zo ta ta gama da mu gaba daya, yanzu waye taba zaton Boko Haram za ta yi sauki? Wani ma rantsuwa yake ji wannan da ita za a mutu, shi kenan, baka isa ba, kai fita hankalinka kwance ka da gida baka yi sa ba masallaci sai an caje ka in kaga wata mata da dan cikin ta mana wata uku ne ka tsoranta sai ka dauka bomb ta sanya a cikin ta in kaga wani wanda ba gane shi ba baka san shi ba baya baya kake da shi duk a ji wannan rayuwar me ya kawo karshen ta ya kashe mata kaifi addu'a da komawa ga Allah addu'a ce wallahi akwai wani ana ba mu labarin sa afwan malami ne a Maiduguri garin iyayenmu ko eh garin iyayenmu mana yawa eh iyayenmu yancan ne wannan sahaba ko akwai sahabi sahabin ma da ya zo na au amma ɗan adawa suna cewa ƙarya ne a mu musu mun karanta akwai Uqba bin Amir ya zo an bayyana yake cewa wani suka wani ɗan Kano suka je suka sami malamin a Maiduguri lokacin ana wannan bala'i sai yake cewa ni ina roƙon Allah wannan musibar kamar Allah ya dauke ta kai ta Kano ah sai suka ji maganar ta yi nauyi sai suka ce malam kuma ya haka yace ina da akwai manufa ta yace ni na san mutanen Kano wajen tsayawa akan addu'a yace wallahi wannan bala'in da a Kano yake ba zai tasiri irin wannan ba mutun ne dan adam yake fatar wannan kuma Allah ya yi wa malam Kabiru gombe Allah ya kara masa lafiya yake cewa daga cikin abin da ya bincike Kano ta ci gaba wajen kasuwa da ilimi yace abu biyu ne yawan karatun Qur'ani da sadaka yawan karatun Qur'ani da sadaka a Kano ne za ga mutun iya shagon sa na atamfa da yadika da shaddoji amma iya talawar Qur'ani ko mai kosai mai masa ta wuce sai yace ki raba wa almajirai sadaka saboda mu rike wannan abu guda uku mu karfafu da'awa a ungoyinmu mu dinga sanya sadaka a rayuwarmu mu dinga karanta alqur'ani wannan maganin bala'i ne Allah ya mana albarka za mu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya taimana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guji mata wannan tattauna da muka yi da ku Allah ta'ala ya ba mu mafita daga wannan musiba Allah ya sa ya zama to ita ce sanadiyar fitar mu daga wannan bala'i ya Allah